A jawabinsa na kaddamar da budewar taron mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osunbanjo ya yi kira da a hada kai wajen samar da zaman lafiya a yankin na Tafkin Chadi da matsalolin tsaro da na sauyin yanayi ke zama babban cikas ga rayuwar mazauna yankin.
Collaboration, cooperation and
yace haɗin gwiwa da haɗin kai tsakanin ƙasashen mu tare da masu ruwa da tsaki a fadin yankin sune muhimman hanyoyin tabbatar da tasirin ayyukan samar da tsari na farfado da tattalin arziki da zaman lafiya a wannan yanki. Hukumar wacce ke samun tallafinta daga babban bankin duniya da nufin shawo kan tarin matsalolin da suka mamaye yankin na Tafkin Chadi ta bayyana cewa tana aiki tukuru wajen ganin an cimma wannan buri. Ambassador Mamman Nuhu shine babban sakataren hukumar.
Duk da wannan taron da aka kira mutane scientists ne da researchers da waɗanda zai suka kware game da sha'anin tsaro da sha'anin tallafawa gajiyayyu da waɗanda Boko Haram ya abunna su ne duka muka tara na wurin a zauna a dudduba a gani kowa ya kawo experience din shi a sa wuri guda sai a fito mana da policies din da ake son gwamnatocin mu su yi. Kin ga yanzu a Borno da Adamawa da Yobe ai abun ya lafa kwarai da gaske. Fatan mu dai mu ga an ciwo kan wannan matsala kuma mutanen nan sun bada waɗanda ke taruwa a nan sun bada shawarorin da ya kamata domin a dauki matakin da ya kamata a dauka.
Babban shugaban kungiyar gwamnoni na Kamaru a yanzu kana gwamnan Arewa Nisa ta kasar mijin Yau Bakari ya bayyana haɗin gwiwar da ke tsakanin Najeriya da Kamaru kan batun.
To Najeriya da Kamaru muna aiki hannu a cikin hannu domin gwamnan Borno Baba Gana Zulum ya zo Marwa kusan kafa hudu ko biyar mun je a Minawao suna da refugees kusan 60 ni ma na tafi a Maiduguri muna aiki domin a cikin mu waya muke inda akwai fitina da akwai da muskila ba za a biyo ta central governor ba da Yaounde da Abuja mu ma tsakanin mu mu ijini mu zamu iya to shine muka so mu aiki ma da Niger da kuma Chad a tsakanin mu gwamnoni yanzu haka ina so in rangadi zanje Difa zanje Lakchat zanje Maiduguri domin mu zauna da mutane da su hukumomi mu ga ina ne fitina domin wannan fitina in ta kare a wannan kasa wannan galba ta kare ba.
Ita ma Amina Wali da ke aikin shirin farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya ta yi kari da cewa
wannan situation da yayi affected din mata da yawa so ya kamata yanzu in mun ja su mu yi irin su programs din nan da za su ja mata su samu sana'an yi in mun je wannan region kullum roko ake yi so yanzu muna so mu ja mata mu yi ɗan program kaman sana'an dinki da ciyar da mutane because when su lokaci in su sojoji ma sun zo ba mutane za su masa abinci so yanzu muna so mu samu su sana'an da irin in sun dafa abinci a biya su at least sun samu abin da za a yi most ana affected din su because yawan haihuwa so yawan yara ba wani yarawa da yaran za su kullun sai yawo suke.
Ita kuwa hukumar cigaban yankin Arewa maso gabashin Najeriya ta bayyana cewa samun nasarar aikin na bukatar makudan kudade tare da fatan dorewar aikin haɗin kai tsakanin kasashen hudu na Tafkin Chadi da suka hada da Najeriya, Niger, Chad da Kamaru kamar yadda mataimakin shugaban hukumar Professor Buboy Umar ya bayyana.
Za a buƙaci biliyoyin dala na Amerika amma kuma akwai wanda kuma mu yadda aljihunmu za mu yi saboda a sauwaka wa mutane rayuwa da kuma a samu a bunƙasa ayyukan noman nan da kiwo da kuma kamun kifi. To ana fatan ya dore ko da shike wannan project din kamar namu na gefe na Najeriya wannan MCRP wanda ake a Borno da Yobe da Adama nan da shekara uku zai zo ƙarshe. Su kuma Kamerun da Chadi da Niger suna zuwa ji zai kai shekara biyar. Amma ana fatan irin wannan tattaunawa da ake da taruka da gwamnatocin wannan kasashen da masu ba da lamuni za su ga dalilin da zai sa a dada fadada aikin ya zama na dogon zango.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.